Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdul muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji cewa jami'an hukumar yaki da share fataucin miyagun kwayoyi sun samu nasarar kama wasu kwayoyi da kudin su ya kai naira miliyan 20 a jihar Adamawa haka kuma za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin matasa a Borno sun yabawa shugaba Buhari da hukumomin tsaron Najeriya sai kuma shirin kallabi tsakanin Rawuna da Maryam Dauda za ta kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridun Amurka da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran kasar sa'o'i 24 bayan murabus din Jacob Zuma Afirka ta Kudu ta yi sabon shugaban kasa Cyril Ramaphosa wani fitaccen dan kasuwa da kuma kusa a jam'iyyar African National Congress ANC wanda ya taka rawa a ganin an tilastawa Zuma ajiye aiki an rantsar da Ramaphosa ranar Alhamis a birnin Cape Town bayan da majalisa ta zabe shi babu hamayya an rantsar da shi ne kuma bayan misalin sa'o'i 12 da yin murabus din Zuma biyo bayan matsin lamba da ya fuskanta daga jam'iyyarsa da ya sauka daga karagar mulki kafin cikar wa'adin mulkin sa a tsakiyar shekara ta 2019 Ramaphosa ya bayyana cewa zai fuskanci kalubale masu yawa a sabon mukamin da suka hada da yaki da cin hanci da rashawa da ya kamari a jam'iyyarsa da kokarin cike gibin da ke akwai na tattalin arziki tsakanin yan kasa bayan karshen mulkin wariyar launin fata da kuma ci gaba da sabon aikin sa lokacin da za a gudanar da zaben kasa a shekara ta 2019
Firaministan kasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da yace yunkuri ne na kawo karshen rikicin siyasa da ake fama da shi a kasar da yake jawabi ta tashar talabijin ta kasa Helmeriam de Sling ya ce ya mika takardar murabus daga wato daga mukamin firaminista da kuma shugaban kungiyar hadin gwiwa na EFRDF. Prime Minister ya ce zai yi murabus ne da nufin hada hannu wajen neman mafita ga kuma ganin nasarar garan bawul da muka yi inji shi. Ya ce kungiyar hadin gwiwar da kuma jam'iyyarsa Southern Ethiopian People Democratic Movement duka sun amince da takardar aji aikin nasa. Yana kuma begen majalisa ita ma ta amince. Her Maryam dan shekaru 52 yayi aiki a matsayin Prime Minister tun Satumba shekara ta 2012 lokacin da aka zabe shi bayan wata guda da rasuwar magabancin shi wato Mels Zenawi. Kasar Habasha tana fama da rikicin siyasa tun da aka gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekara ta 2016 galibi a yankin Oromia dake kudanci abinda yasa jami'ai suka ayyana dokar ta baci.
Ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya ta Sudan ta Kudu da ake gudanarwa a Addis Ababa. Yan gwagwarmaya sun ce karfin gwiwar da suke da shi na samun zaman lafiya mai dorewa a Sudan ta Kudu yana raguwa. Hadakar kungiyar yan fafatukar da ake kira kwamitin kara karfin gwiwa ta fitar da sanarwa jiya Alhamis tana kira ga bangarorin da ke kai ruwa rana su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakanin su. Si abin da zai kawo ci gaba a tattaunawar ta makonni biyu da ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a Sudan ta Kudu ana kyautar da zaton wakilan da ke tattaunawan za su sa hannu a sabuwar yarjejeniya gobe Asabar bayan rugujewar yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da aka cimma a shekara ta 2015
Ana shan labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis majalisar dokokin Amurka ta amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabatar a zauren majalisa cikin makon nan da aka kebe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta sakeyarsu da za a fara ranar 5 ga watan Maris. tsarin da shugaba Trump ya gabatar shi ya samu ƙuri'u mafiya karanci inda ya samu ƙuri'u 39 daga majalisa mai membobi 100. Nayi bakin ciki da muka gaza samun mafita a yau, amma wannan ba yana nufin aikin mu ya kare ba, in ji dan jam'iyyar Republican daga jihar Colorado Cory Gardner a sakonsa na Twitter. Shi kuwa dan jam'iyyar Democrat a jihar Delaware Chris Kuhn ya buga a shafinsa na Twitter cewa, na damu matuƙa game da makomar matasan da ake kira Dreamers a duk faɗin ƙasar wanda ba su san makomarsu ba. Ana amfani da kalmar Dreamers ne a lokacin da ake ambaton waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara. Labaran duniya aka saurara daga sassan Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi sun samu nasarar kama ƙwayoyin da kuɗinsu ya kai naira miliyan 20 a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz ya duba mana wannan lamari.
Shi dai wannan nasarar da jami'an hukumar ta NDA suka samu ya ko biyo bayan samamin da suka kai aunuri da ake hada-hada sai da mugan ƙwayoyi, kuma cikin waɗanda aka kama har da 'yan mata da kuma masu sai da madara su guda yi.
An kama ni da su kan so kan da an ba ni ajiya ne sauran yana na sai da pepper su ne kire ranar da ya kawo ranar ya ka kama ne.
Shi ma wannan da ke tu'ammali da ƙwayoyin ya bayyana yadda aka yi har ya fada tarkon jami'an hukumar hana sha da fatocin mugan ƙwayoyin.
Sunana Cholaki Penta ne ni. Yanzu ne kawai na ce bari in fara abun, shi ne ka kawai sai ya zo gabacin rana. Lamarin shaidan ne kawai. In ba ka ba ba na yi Penta ne nake yi kawai. Kawai na wucewa ne kawai sai shi ne na ce bari in aje mu wuce da safe zan zo ɗauka. Shi ne kawai aka zo kawai ka same ta da abu. Kawai na zo na samu ne an kawo min ne daga hanyar mobi. Na je aiki na mobi na kalla abun ka sai na wannan.
Mr. Yakubu Kibo shine ma komandan hukumar ta NDR a jihar Adamawa ya ce yanzu haka ma waɗanda ke safarar mugun ƙwayoyin kan fara shigan burtu tare kuma da sauya salo ta hanyar amfani da kayayyakin masarufi ko kuma ɓoyewa a cikin abinci, inda suka gano wasu sandukan tramadol da wasu ƙwayoyi da kuɗinsu ya taso ma naira miliyan 20 wanda ya ce an cusa su ne ma a cikin kwalayen indomie.
Neman dabarbaru daban-daban yanda za su tabbata sun ɓoye ƙwayansu yanda jami'an tsaro ba za su gane abin da ke ciki ba. Yanzu ka duba za ka iske waɗannan carton 183 da ka iske shi haka za ka ga cartons na indomie noodles wanda ake ci. Aka yi amfani da carton na indomie aka sassa waɗannan miyagun ƙwayoyi watan tramadol. Tramadol guda yanda kake gani haka roll guda haka 8,000 ne. Sannan kowane carton na indomie din nan yana da roll guda 17. In kai times in 17 da 8,000 zai baka kowane carton yanzu za ka sami 112 naira. Kowane carton an kai multiply din su duka abinda ake nan carton zinga duka sama da miliyan 20 ne, wanda yake shi aka kama da shi yana aiki ne yana sai da electronics ne, to amma yana buya ne ga sai da electronics sannan yana waɗannan business. Su ba su damu ba yanda zai cutar da jama'a ba, su dai su yi kuɗi wannan ko ba amfani. An kawo su ne a sai da sunan a cikin Adamawa State, sannan wasu kuma ana iya fitar da su waje ga kasashe makwabta kasashe. To wannan kaya an taso da ita ne tun daga Lagos. Idan ka duba za ka ga ko seal din man da aka yi shi da aka ga kaman it's just company seal, amma ba a sami kama wannan kaya ba sai a nan Adamawa State.
To wai ko ina batun cewa wanda aka kama kan yi yunkurin ba da cin hanci ga jami'an hukumar ta NDLEA.
An wanga irin business ba mutum guda ke yi shi ba a chain ne wannan zuwa wannan. In tabbatar maka da cewa waɗanga mutanen da aka kama da kayan nan sama da miliyan 20 wasu sun kira officers din suna so su ba su cin hanci na miliyan 10. To ka ko san da su yi losing wannan sun gummace da su ba su miliyan 10 a saka musu kaya. To sun yi amma abin ya ci tura. Don ba za mu taba yadda ba wannan aiki in kai kana cutar da jama'a ne. Idan mun ce za mu ce kuɗi abu ne mai wucewa.
Komandan hukumar ta NDLEA kenan a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Danalin
To wannan hakiki a gaida Ibrahim Abdulaziz to daga batun miyagun kwayoyi a jihar Adamawa sai kuma batun tsaro a jihar Borno inda gamayyar kungiyoyin matasa suka yaba shugaba Buhari da hukumomin tsaron Najeriya kan rawar da suke takawa a kasar ga Haruna Dauda da karin bayani.
Gamayyar kungiyoyin matasa da ke jihar Borno sun jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari da marindinan sojan Najeriya game da ceto waɗannan mutane 13 da gwamnatin ta yi daga hannun kungiyar Boko Haram. A makon jiya ne dai gwamnatin tarayyan ta fidda sanarwar cewa an yanto wasu mata guda 10 da aka kame akan hanyar Dambuwa kan hanyar sunar ka gawar kawarsu da ma wasu ma'aikatan jami'a da aka kame lokacin da suke gudanar da aikin su na neman ma'adanan man fetur daga yankin arewacin Borno wanda waɗannan ƴan bindiga suka sace suka kuma ya garkuwa tun daga wancan lokacin. Gwamnatin waɗannan kungiyoyi gidi sun ce gwamnatin ta yi abin yabawa game da ya sake yanto waɗannan mutane sai dai har yanzu ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen sake jan hankulan gwamnatin tarayyan da yanto raguwar mutanen da ke hannun ƴan kungiyar Boko Haram din a yanzu hakan da suka haɗa ma da raguwar ɗaliban nan ƴan matan nan na garin Chibok. Alhaji Aminu Abubakar Kwanduri shi ne babban sakataren kungiyar Hausa Fulani da ke jihar Borno. Ga ma abin da ke cewa wajen wannan taro.
Wato wannan haɗin gwiwa ne na kungiyoyi wanda Borno Youth ta jagoranta waɗanda suke riƙe a hannun muna sun shugaban ƙasa da sauran jami'an tsaro su ƙara ƙaimi ta wajen cewa an ceto waɗannan mutane saboda su koma zuwa ga iyalansu.
Sunana Amina Sanda, ni ne women leader na wannan tafiya.
Ya kuke ji ne ku mata?
Da farko hankali mu a tashe, mun yi ta koke-koke, mun yi ta gabatar da damuwanmu da yanzu muka ji labarin an samu an karbo su. Mun ji dadi, muna farin ciki, muna godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. So kuma a samu musu abubuwan ci gaba musamman kamar su taimakawa matan Borno musamman mu muka fi shan wahala a Borno, ba ma Borno ba, gaba daya Najeriya mu muka fi shan wahala a game da irin wannan abubuwan da ya faru. Shine muke roko matsalan Boko Haram da ya faru, mun fita gayyara fiye da kowa.
Yo, sunana mai gari Usman Chaman na Gambar Market Trade Association. Na bayan ma Allah ya sa su dawo, muna roƙon Allah shugaban kasa ya ƙara ƙwazo, wannan abu ya dame mu. Mu kasar Borno bisa gaskiya wannan damuwar ya sa mu ta hanyoyi jiyawa wanda ya sa mu ta hanyar yunwa magance.
Ni sunana Frank Okolobe, ni ne coordinator na Borno Youth for Emancipation for Good Governance and Peace Initiative. In committee ta yi laifi za mu soke ta mu ce wannan abin da kin yi ba ta yi daidai ba. Amma tunda ta yi mai kyau dole mu fito mu godewa shugaban kasa, mu godewa kashin.
Sunana Bashir Abbas, su ma mun san kokarin da muka gani shi chief of army staff. Wallahi insha Allah nan ba da dadewa ba saura ma kowa za su ba hannun uwansu insha Allah. Ba ma sauran ba hatta kungiyar Boko Haram ma sai sun nemi wajen da za su sha ruwa ma ya ga reso dan mun gani mu mutanen Borno a kasa ba wai maganar siyasa bace, a zahirin gaske mun ganta a kasa.
Wasu gamayyar kungiyoyin al'umman jihar Borno kenan ke jinjina gwamnatin tarayya game da yanto waɗannan mata da aka yi rasuwa su akan titin Dambuwa kuma waɗannan malaman jami'ar Maiduguri da aka sake yantowa makon da ya gabata. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Okay, well. kare nagi dan mata kamar ni ya ji haki dan sarkin garin ku ya ji haki dan sarkin garin ku ya ji haki dan mata gidan ka ya ji haki dan manyan garin ku ya ji haki nai maka magiya da dama duka kaki to me zan baka tunda ba kai wa ruwa karzaza karzaki.
To madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu haka auku muke cewa karfe 2:15 na dare gashar mu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakon Aisha Bakari Gombe, mutum da ke taka muhimmiyar rawa wajen farautar ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarshen hira ta da ita. A yau na fara da yi mata wannan tambayar. To a kungiyar ku ta Maharba ya zuwa yanzu kamar mutane nawa zaki iya cewa kun rasa sanadiyar ƴan ta'adda?
Eto gaskiya mun rasa mutane tun kai 8.
Allah sarki. To ko kuna samun wani tallafi daga gwamnati ko in ce hukumomin tsaro a wannan gwagwarmayar da kuke yi?
Eto lallai a lokacin da Boko Haram din yake da zafi sosai gwamnati ta taka rawar gani sosai. Ta yi mana tallafin abinci da artakai har ma wasu lokutan idan muna da fiya tojoji suna taimaka mana da wasu makamai. Amma makaman da muke samu kwata wurin Boko Haram lokacin da muka yi amma da gali dukan ba su a wajen mu muyi aiki da su amma idan lokacin da zamu koma za su karbi kayan su ajiye.
To sojojin sai su kwace makaman in sun tashi tafiya kenan?
Eh to ba kwace ba ce ga yake wancan makaman ai ba gurin mu bane ne.
Eh haka
ga gani iyayen mu da kakannin mu dinga su muka sani ko muka fi iya aiki da shi. Suna ba mu nasu mu yi aiki da shi amma lokacin da za mu dawo gida za mu iya ba wasu waɗanda za su zauna a cikin mu ko kuma mayar wa sojojin su da ajiya mu cikin da aiki.
To a wannan sana'ar taki da kike yi ta farauta da sauran ƴan uwanki me babban kalubalen da kuke fuskanta yanzu haka?
To alhamdulillah yanzu dai kalubalen da muka fuskanta gaskiya ba mu da kayan aiki amman arshashi muna samun matsala a kan shi don bawo da su a kasa kuma gwamnati da gaskiya ta yi kokari amma har yanzu akwai abin da ya rage. Wannan arshashi bamu da shi ko mu san inda za mu samu shi ga wannan ne yake ta kama da gidan da haka yanzu haka ne biyon sa bamu da abin hawa yanzu duk gaba ɗaya mu daga manyan mu har zuwa kananan mu babu wanda yake da takamaimmin abin hawa wanda za a shiga jeji da shi ko da ma shi ne ka shiga ne sai dai mu dau haya da su din mu mu shiga jeji wani lokaci ma idan muka je daukan hayan da yake kurin din din hatsari ne ba mu ne dai ba ne zai iya hakura ya dauki dukiyar sa ya dawo mu shiga da shi jeji da sai mu roƙe su su kai iyakin da za su iya tsayawa idan suka tsaya a waje zai mu sauka da aiki da sauran aiki da kasa in muna samun matsaloli a kan waɗannan abubuwa guda biyu.
To kun taɓa gabatar da kokenku ga hukumomin nan yankin ga gwamnati don ta san halin da kuke ciki?
Gaskiya muna ƙoƙari a kan gabatar da irin waɗannan abubuwa kamar don gani da ta rediyo daɗe amma har yanzu zai tukuna gwamnatin da ke yin wasu.
To wane kira za ki yi ma gwamnati tunda yanzu yau ga shi kin samu zarafi?
Gwamnati dai da hukumomin da suka kamata su yi taimako ko kanmu na farko dai ba mu da alkashi wanda za mu sarrafa makaman da shi na biyun sa ba mu da abin hawa wannan kuka shi ne kukanmu dukkanmu gaba ɗayan mu a madadin ƙungiya na yi wannan kuka shi ne yake roƙon gwamnati da hukumomin da suka kamata inda hali a taimaka mana da waɗannan abubuwa kuma wallahi idan muna da kayan aiki a yayi kamala lokaci a ga aiki.
Wato kina gani idan aka ba ku kayan aiki za ku yi abin da ba a taɓa tunani ba kenan?
insha Allah.
To yanzu kuma bari mu koma ga batun farautar dabbobi. Su kuma ta fannin dabbobi wani kalubale kika taɓa fuskanta?
A gaskiya ni kalubalen da nake fuskanta sai da zai wuce guda ɗaya ko biyu ba. Kalubale na farko dai da nake fuskanta akwai wani dabban da ya taɓa harba a gatona dabban ya mutu. Kuma sai na ga dabba ta tashi kuma tana neman ceton ranta. Ko bayan harbinta ya ci awa daya wannan dabban dai aka aice dai ba wanda ya ci wannan dabban haka muka tsale ta sai ta shure-shuren ta daga baya har ta ƙara ta mutuwan da kanta muka je hadda ita.
Allah sarki. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma za mu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Aisha Bakari Gombe da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, Di Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da shirin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken masu fafutukar ganin an fifita fararen fata sun ce, wanda ake zargi da yin harbin kan mai uwa da wabi a Florida ya samu horaswa ne daga kungiyarsu. Labarin ya ci gaba da cewa, korarren ɗalibin da ake zargi da kashe mutane 17 a makarantar gaba da firamare da ke kudancin Florida ya samu horaswar masu fafutukar ganin an fifita fararen fata a jihar. Inda ya halarci horaswar ayyukan soji a Tallahassee kamar yadda sabbin bayanai suka fita a ranar Alhamis a cikin binciken da ake yi akan mummunan harbin kan mai uwa da wabin da ya afku. Wakilin kungiyar tsagero ta Florida Republic ya faɗa wa masu bincike a kungiyar masu rajin baiwa kowa haƙƙinsa na Anti-Defamation League ko kuma ADL a taƙaice cewar wani ɗan kungiyar su ne ya gabatar da wanda ake zargi da harbi Nicholas Cruz ɗan shekaru 19 a cikin kungiyar tasu mai zaman kanta. A wani shafin su na rubuce-rubuce, kungiyar dai ta Florida Republic na kiran kanta da kungiyar rajin haƙƙin fararen fata kan bambance-bambancen aƙidin siyasar fararen fata a shafinta na yanar gizo. Gami da ƙarin buƙatunta na kusa da kusa sun haɗa da mamaye birane domin shigar da ƙananan yara fararen fata cikin kungiyar. Babban ginshiƙin tabbatar da jiharar fararen fata tsantsa. A wani faifan bidiyo da kungiyar ta saka a shafin yanar gizo ya nuna mambobin kungiyar na gwajin horaswa irin ta sojoji da saka kayan badda kama gami da sara wa juna da waƙar da take cewa suna kiran mu nazi kuma muna alfahari da hakan. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken makudan kuɗin da NRA ke kashewa na biya musu buƙatunsu a Washington duk da irin ƙalubalen da hakan ke haifarwa. Labarin ya ci gaba da cewa bayan ɗan bindigar da ake zargi da kashe mutane 17 a wata makaranta a Florida da bindigar da aka siye ta bisa doka da ka'ida mai suna AR-15 rifle, ɗaya daga cikin rubutun da shugaba Trump ya yi a Twitter na fari akan mummunan lamarin bai mai da hankali akan taƙaita mallakar bindiga ba, a'a sai dai ya mai da hankali ne akan ciwon taɓin hankali. Trump ya rubuta a Twitter cewa alamu da yawa sun nuna cewa ɗan bindigar na Florida na fama da taɓin hankali har an kore shi daga makaranta saboda halayyarsa ta rashin tabbas. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken yunkurin neman mafita a majalisar dattijai ya mutu haka kuma shirin McKinley ya lalace. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya, al'umman arewacin Najeriya, duniya ta yarda cewa mu mutanen Najeriya da musulmi da kirista muna son addini kuma muna bin addini sau da kafa. To amma irin maganganu da furuce-furuce mu na karo da addinin mu da kuma imanin mu. Ya kamata mu fahimci cewa ni'ima falala ce daga Allah. haka kuma masifa da bala'i jarrabawa ce kuma adalci ne na Ubangiji Allah subhanahu wataala.
Assalamu alaikum. Sunana da Fahina Damba Habaji Bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. Wa alhamdulillahi ala kulli hal. Hakika waɗanda suke damfara ko kuma in ce gargaɗin da gwamnatin tarayya ta yi wa matasan Najeriya cewa su yi hattara domin akwai masu damfaran da ke iya damfarar su da sun ɗaukar su ɗan fawa cewa matasan su lura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi daga Alhaji Maniyo ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga ɗan uwa na 'yan Najeriya mu yi godiya ga Allah musulmi duka Kirista shuguri mai yusa almasihu da Allah ya kawo Buhari Najeriya ta ceci ta zama raka mara tunkuwa sai Allah ya kawo jinan Muhammadu Buhari da Murtai da Ahmad Ali an ka daidaita ana banka ana binki yana farcewa amma yanzu Allah ya sa ƙasa ta fara memori mai kyau sifatin general sifatin manyan mutane ana la'anta.
Assalamu alaikum daga nan jihar Filato a karamar hukumar Wasi kuna tare da Abdulrahman Anwasi. A da Allah muna mika kokemu ga gwamnatin jihar Filato da ma Najeriya game da hanyoyi da yake wakana a yankinmu na yankin karamar hukumar Wasi sun lalace ga matsalar makarantu da kuma wa'in tsorare karkarani suna fama da matsalar ruwan sha. To da wannan hanya ta wannan hanya ne muke mika kokemu ga shugabanninmu musamman 'yan siyasa su duba wannan matsaloli ba ce kada lokaci ya karewa su shugabannin namu su zo kuma lokacin yake neman zaɓe suna bin kan talakawa tare da magi da omo da kuma indomi daya. Gaskiya har ga Allah a wannan lokacin hankali ba zai ɗauka ba. Mu talakawa muna alfahari da katinmu ƙuri'anmu shi ne 'yancinmu.
To madalla muna godiya ga waɗanda suka samu damar aiko mana da sakonnin sai a cigaba da kira ana ajiye mana sakonmu kuma mu cigaba da kawo muku su. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ƙasar Pakistan tana gina ganuwa akan iyakarta da Afghanistan tana kuma so shugaban Amurka Donald Trump ya biya kuɗin wannan ginin. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Pakistan Khawaja Mahmud Asif ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Bloomberg cewa ginin ba zai ci wa Amurka kuɗi mai yawa ba, sun fi kashe kuɗi a yakin. Ɗan ɓangare ƙalilan kawai ne na katangar aka kammala ginawa sabili da ƙarancin kuɗi, amma Asif ya ce yana kyautata zaton za a kammala kammala ginin shekara mai zuwa. Trump ya fusata Pakistan wadda watan da ya gabata da ya zaftare kimanin dala miliyan 200 na tallafin da Amurka ke bata, ya zargi Islamabad da gaza taka rawar gani a yaƙi da ta'addanci. Trump kuma ya ce Pakistan ta maida shugabannin Amurka tamkar wawaye, inda ta karɓi sama da dala miliyan 330 cikin shekaru goma da suka shige ba tare da yin wani abin a zo a gani ba sai da ƙarairayi da yaudara. Jiya Alhamis, Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabata a zauren majalisar cikin makonnin da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazana ta sakeyarsu da za a fara ranar 5 ga watan Maris. Tsarin da shugaba Trump ya gabata shi ne ya sami kuru'u mafiya ƙaranci, inda ya sami kuru'u 39 daga majalisa mai membobi 100. Prime Ministan ƙasar Habasha ya ce ya sanar da cewa zai murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma, Afirka ta Kudu ta yi sabon shugaba.
To madalla masu sauraron mu, an muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amma yadda Ingiris Alheri Abdulrahman ta na gabatarwa sai ki ba hidiyo dido ne wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau Darol. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.